Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu kodayaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masauraranmu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan daren ranar Alhamis 18 ga watan Mayu. Za a ji cewa a yayin da Ingila ke kashedi ga duk wasu masu kulle-kullen juyin mulki a Najeriya, wasu ƙwararru kuma na cewa
su wa'annan sojoji da suke zuwa gun 'yan siyasa a bincike su sosai ba dalilin da yasa za a ci zai wani canjin gwamnati a ƙasar nan.
A yayin da kuma watan Ramadan ke kusatowa, an shiga kira ga masu wa'azi da tafsirai da su yi komai cikin lalama. Yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan musabbabin mutuwar aure a Najeriya da kuma jamhuriyar Niger da kuma ina ne ko mafita. Kamar kullun lambar da za a buga ita ce alamar tambaya koko alamar tarawa 2-2-2-5-5-5-6-5-5. Muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice. Yanzu kam sai a gyara zama sha labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. A yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki nadin mai bincike na musamman da aka yi don ya bincike ko akwai wata alaka tsakanin waɗanda suka yi masa kampen da Rasha a zaben da aka yi cikin shekarar da ta gabata. Yana kiran matakin na bita da kullun siyasa na tarihi da ba a taba gani ba a Amurka. A wasu sakonni da ya rubuta a shafinsa na Twitter da safiyar yau, Trump ya yi korafin cewa ba a taba cewa za a nada wani mai bincike na musamman ba don yin bincike duk miyagun abubuwan da aka tafka a lokacin yakin neman zaben abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat, wato tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amerika Hillary Clinton da kuma gwamnatin shugaba Obama da ta shuɗe. Trump na mai da martani ne akan nadin Robert Mueller, tsohon shugaban hukumar binciken tarayyar da aka yi jiya Laraba, don ya yi bincike akan yiwuwar wata alaka tsakanin makarrabansa da jami'an Rasha a zaben don ba Trump damar samun nasara. Mueller ya riga ya fara aikinsa yayin da hukumar binciken FBI da kwamitin binciken bayanan sirri a majalisar dokoki da ta wakilai sun riga sun fara nasu binciken akan yiwuwar katsalandan ɗan Rasha a zaben. A yau Alhamis wata mota ta afkawa masu tafiya a ƙasa da ke gefen titi a Times Square wacce ta yi sanadiyar mutuwar wata mata 'yar shekaru 18. 'Yan sanda sun bayyana direban motar da suna Richard Rogers, ɗan shekaru 26 kuma ɗan Amurka ne. Yana da tarihin tsare shi da aka taɓa yi a baya sakamakon tuki yayin maye. Jami'an kashe gobara na New York sun ce kimanin mutane 22 ne suka ji rauni. Wasu daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali amma ana kyautata za su rayu. Kamar da shugaban masu kashe gobara na New York Commissioner Daniel Negro ya faɗa a taron manema labarai. Magajin garin New York Bill de Blasio ya faɗa wa manema labarai cewar sakamakon bayanin da muka samu a yanzu babu wani abu da ya nuna wannan al'amari a matsayin aikin ta'addanci. Amma duk da haka mun ƙara jami'an yaƙi da ta'addanci na NYPD a wurare da dama a birnin. Jami'an 'yan sanda sun ce motar mai launin jakirar Honda ta hau kan hanyar da mutane ke tafiya a ƙafa a guje tsohon gine-gine uku kafin ta yi karo da fitar gefen titi a mahaɗar hanyar Broadway da kuma 45th Street. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗi cewa yau Alhamis za ta bayyana damuwarta da kakkausar lafazi akan maganar da ta auku ranar Talata a nan birnin Washington tsakanin wasu masu zanga-zanga da masu goyon bayan shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Wasu jami'an Amurka sun caccaki magoya bayan shugaban na Turkiya akan cewa su ne masu haddasa faɗa da saɓanin haƙƙin zanga-zangar lumana, suka kuma ce abin da suka yi a gaban gidan jakadancin Turkiya ya saba wa haƙƙin Amurkawa na 'yancin faɗin albarkacin bakinsu. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ya faɗa a wata sanarwa cewa kwata-kwata ta da hankali ba shi bane hanyar da tafi dacewa wajen tofa albarkacin baki. Muna goyon bayan kare haƙoƙin jama'a ko aina akan 'yancin bayyana ra'ayi da kuma yin zanga-zanga amma ta lumana. Ya kuma ce muna bayyana damuwar ga gwamnatin Turkiya da kakkausar lafazi. 'yan sanda a gundumar ta Colombia sun ce sun duba rahotannin da ke nuna cewa wasu maza su biyu da aka kama na cikin dogarawan shugaban Turkiya sun kuma ce ana neman sauran mutane da ake zargi suna da hannu a abin da ya faru. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta ce ta sanar da majalisar dokoki aniyarta ta sake tattauna yin garan bawul ga yarjejeniyar walwalar cinikayya mai suna NAFTA wadda aka kulla da kasashen Canada da kuma Mexico. A wasikar da aka aika yau Alhamis ga shugaban majalisa wakilin Amurka kan harkokin kasuwanci Robert Lighthizer ya ce gwamnatin ta shirye zaman tattaunawa da kwararru game da mahukunta kan yadda za a sake rubuta yarjejeniyar sannan sasanta tsakanin Mexico da Canada a biyo baya wanda zai iya kasancewa bayan 16 ga watan Agusta. Sake yarjejeniyar NAFTA na ɗaya daga cikin muhimman alƙawuran da Trump ya yi a yayin kamfe ɗinsa na shugabancin Amurka yayin da yake yawan kirin yarjejeniyar da tashin hankali. Lighthizer ya faɗa manema labarai cewar NAFTA ta taimaka wajen ƙarfafa harkokin noma da ayyukan saka jari da kuma ɓangaren ma'adanai amma ya cutar da masana'antun Amurka wanda ya jawo aika ayyukan kamfanoni masu kyau zuwa Mexico.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a birnin tarayyar Najeriya Abuja inda jakadan Burtaniya a Najeriya ya kashe di ga duk wasu masu kulle-kullen juyin mulki a Najeriya. Hassan Maina kaina gare ka.
Jakadan Burtaniya a Najeriya, Ambassador Paul Arkwright, wanda ya bada wannan gargadi a nan Abuja, ya ce tsarin demokradiyya a Najeriya wani abu ne mai tsada da ba za a yi wasa da shi ba. Jakadan na Burtaniya ya ce duk waɗanda ba su gamsu da salon kamun ludayin wannan gwamnati ba su bi tsarin demokradiyya wajen kawar da ita ko su jira lokacin zaɓe, amma ba ta hanyar juyin mulki ba. Kwararre kan sha'anin siyasar ƙasa da ƙasa, Ambassador Suleiman Dahiru na kallon wannan gargadi ta fuskar diplomasiya.
Suna da mutanensu wanda suke bincike sun san abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan, kamar Britain da America ne su daidai ne da wannan magana, saboda in ma akwai wanda suke tunanin yin wannan canji na gwamnati wanda ba dalilin yi, yanzu an ba su notice cewa an san abin da ke yi. Ya kamata su wa'annan da aka sani sojoji da suke zuwa gun 'yan siyasa a bincike su sosai, ba dalilin da yasa za a ce za a yi wani canjin gwamnati a ƙasar nan.
Wannan gargaɗi dai na jakadan Burtaniya kan juyin mulki a Najeriya ya zo ne kwana ɗaya bayan da rundunar sojan Najeriya ta ja kunnen jami'anta kan shiga harkokin siyasar ƙasar. To ko me hakan ke nufi? Tambayar kenan da na yi wa malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari.
Abin da yake nuna shi ne a ƙasashe masu tasowa irin Najeriya har yanzu ba za a kawar da yiwuwar yin juyin mulki ba, kuma duka dalilai waɗanda a baya suke jawo juyin mulki za a iya cewa suna nan. Dama ba wani abu ne sai rarrabuwar kai da ake samu tsakanin 'yan siyasa da kuma waɗanda iko yake hannunsu. Amma kuma in ka lura da irin abubuwan da suke taɓa kwana kwanan, za a ga mai yiwuwa da walaki. Tunda ka ga na farko dai babban hafsan sojojin ƙasa ya yi gagarumin garan bawul, aka yi canje-canje a sojoji fiye da 180, kuma hakan ba sabon ba ne. Sannan kuma ya fito fili ya gargaɗi sojoji a kan su tsame hannunsu cikin harkokin siyasa. To saboda haka idan ka haɗa waɗannan abubuwa sai ka ga mai yawa akwai wani abu a ƙasa. Juyin mulki a yanzu a Najeriya ba zai samu karɓuwa ba, duk da yake akwai take-take da waɗansu 'yan siyasa suke yi wanda ba mamaki su ingiza wasu sojoji.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan, yanzu kun bari mu kada jamhuriyar Niger inda ganin watan azumi na Ramadan na karatuwa aka shiga kiraye-kirayen a rinka wa'azi don Allah kuma don faɗakarwa a maimakon tsokana. Haruna Mamman Bako gare ka.
A daidai lokacin da azumin Ramadana ke ƙara matsowa a jamhuriyar Nijar, shugabannin ƙungiyoyin malaman addinin Islama ne suke kira ga malaman na jamhuriyar ta Nijar da su guji yin soke-soke a lokutan wa'azce-wa'azce, musamman ma a kawohin yaɗa labarai ko kuma a sarari, domin guje ma cakurowar tashe-tashen hankula wa jama'ar ƙasar ta Nijar. Kamar yadda Mala Hassan Isa, shugaban reshen ƙungiyar Kitabu Sunna na birnin Kwanni ya yi wa sashen Hausa na murya Amurka karin bayani.
To abinda muke fata ga malamai gabaɗaya na duniya, kowane ya aje hankalin shi ya karanta abinda ya gani a littafin Allah mai tsarki tare da sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kuma fahimta ta magabata ba tare da ka doko wancan ba, ba tare da ka soki wancan ba, ba tare da ka tsokani wancan ba. Wannan shi addu'a kuma shi akira shi abinda Ubangiji Allah subhanahu wataala yake cewa fad'u ila sabili rabbika bil hikmati wa maw'izatil hasana, yakan ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kai kira zuwa ga hanyar Ubangijinka da hikima, ka kirayen al'umma zuwa ga hanyar Ubangijinka bil hikmati da hikima, da kuma wa'azi na kwarai. Wa'azi na kwarai Allahu qala rasulullah, wannan shi ake cewa wa'azi na kwarai. Duk abinda ya karkace ma wannan to ba wa'azi na kwarai bane.
A cewar Malam Mahmudu na makarantar Ahlul Baiti, bai kamata ba a ce malamai sun shiga soke-soken juna a irin lokutan azumi.
Na ga abinda nake kira ga al'umma, kowane yayi wa'azi da zai umfani mutane. Wani yana nan batun alwala ga damin shi bai iya ba, wani sallah ne in ya cakule bai iya jarata, wani yadda ma zai iya zamna ya tsara iyalinsa yadda Ubangiji ya tanada mai bai iya ba. To mallan wannan duk ba a karantar da mutane mi ya kawo su kan wani.
Tuni dai ministan sadarwa ta jamhuriyar Nijar da hukumar sadarwa ta kasar cewa da CSC ke ci gaba da kira ga ma'aikatan gidajen radio da talabijin da dukkan wata kafa ta sadarwa a dukkan fadin kasar da su ki sawar dukkan wata fadakarwa ta malama addinai wadda ke nasaba da tsokane-tsokane ko tayar da hankulan al'umma. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To a gaida na Kwanni, an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan dalilin mutuwar aure da kuma mafita. Kafin nan ga sahabu.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To kamar yadda muka ce, muna son mu ji ra'ayinku game da wato yadda ake ta samun karuwar mutuwar aure a Najeriya da jamhuriyar Niger. Waye ke kallai?
Alhaji Salisu Ahmadu daga nan Niger ne.
To muna jin ka Alhaji Salisu.
Kun san wannan abu a gaskiya, yau kun dauko magana muhimmiya wadda ya zamanto ita ce rayuwa ta al'umma gaba, ita musulmi gaba daya, ko wanda ba musulmi ba, dan abin da ya sa shi duniya gaba daya kanta an hada tare akan aure. To amma ka san shi rabo aure wani abu ne daban, wanda in aka diba alƙiblar shi yana bambanta daga wannan namijin zuwa wannan namijin. Tunda wani abin da za a mishi ya saki matar shi, wani aka mishi bai saki matar shi. Amma menene ake so a ce? A takaitan takaitawa, duk arme zai zamana da gindin shi in akwai gaskiya. Kenan ita gaskiya ita ce za su zamana da tsaye da aure gaba da baya. Amma daman duk lokacin da ya zamanto daga wurin neman auren da zuwa a zamana shi a cikin gida, in ya zamanto an wara da ƙarya, an zamana da ƙarya, to ba inda za a je daman sai a yi kilis a hibo. Don wannan kake ganin shi ne al'amuran suke shiga yau, don saboda abin in kai lissahi karnan da suke zuwa yau da gobe, don saboda kakanninmu da uwayenmu da suka wuce ba su yi abu ba na ƙarya, sai zamanto yanzu ake abin na shawo zuciya. To shi yasa kake ganin a yau al'umma take shiga cikin wahala, don saboda ya zamanto duka abin da ake sunama a tsaya a gargaɗin da ake wa'azi a kiyaye gaskiya. In an tsaye da gaskiya an kiyaye ƙarya, to sai ga armiya zar al'umma take ru abin da ya kamata kenan a yi aikin shi a bakin fahimtarsa.
To mun gode sosai. Kana ganin wato kenan idan aka yi aiki da hankali, musamman wajen wato kafin a yi auren aka gaya ma juna gaskiya, ba za a rika samun kasan hali kan canza bayan auren ma?
Da yake dan adamun lokacin naku ne dan ga takaitacce. Arme na wakanuwa in akwai girshikai hudu zuwa biyar. Daman duk lokacin da ya zamanto arme an kiyaye wane ne ake so, wacce ake so. To kuma aka ce a nemi wakili da shi mai neman auren. dan saboda ita mace wakili gare ta shi kuma namiji shi yana iya sarar da kanshi ya zo ne ma aure a gidan uwayen yarinya bai tun wannan menene kamata a yi a zo a san wane ne yake so wacce za a bada a bacin wannan kuma a san a sadaki wannan ko akwai shi ko kuma an ba da rabi ko kuma ba shi duk ana yi a musulunci
to mun gode
amma duk da ake so a wani abu a kiyaye a tsare gaskiya kai ya zamanto ka aro mota ka aro kaya ka aro adan kawa ke kuma ki aro ki je gidan ƙarya ki je ki aro kaya ki zo kina kalkalai ke
to mun gode sosai da wannan cikakken bayani da kai bari mu je mu Najeriya musamman ma Kaduna garin gwamna wake kan layi barka da warhaka
sunana Murtala Allah kiran ku daga garin Jakarta Kaduna tarayyar Najeriya
to malam Murtala
to gaskiya almasi abubuwan da yake yana buƙatar malamai da masu kudi da wayar tsari shiga cikin al'amarin da ma za ku ce za ku amma in ce ba dai musamman tsayila ta Hausa ko musulmi abubuwan ya ci ban mamaki wallahi kwanakin ke gaya ma wannan zo ta kabila ne da ƴaƴan ta shahu ba a za a yi ciki ba a maganan wani rabuwa aure maganan ya za a tarbe ta yara ne to za ki da kike zuciya amma mu sai ka ga abu kadan wata uku da an raba aure to ya kamata iyaye su san wanda za su ba a yan su kuma a je kamar da wasu masallacin suke safa muku aure don sai ko mun cika da ita da kaida kawai shi ne kamata a dinga yi hakan za a kauce ma rabuwar aure lafiya
to mun gode sosai da wannan bayani da kai bari mu sake komawa jan huriyar Niger wake kan layi
assalamu alaikum Iliya Zakar ne
to haji Zakari muna jinka
yawa abinda zan mu kara mu abuta wannan magana ta cinyo bisa kan hauraka mutuwa aure to yanayin da wanda yanzu muke ciki fi sabilillahi ya wuce wancan sanin nada na natijawa mun shiga wani kari ne lokacin da sai an yi hakuri saboda abubuwa ne wanda turba kan awara ma dole sai yaudara ta shiga ciki kuma yanzu an dimun fakka da wani abu mutane ba su dimun ka da haka nan shi kuma yanayin mu yanzu matasa da arme yake mutuwa ta gurin mu akwai wani salo mu ma wanda muka iya ƴan matan muna nan wasu da shi in su ma sun iya duka yanzu yaro matashi yana iya abubuwan da zai je yaudari yarinya sai ta zo gida ta ga yanayin ba haka nan bane kenan shi ne yake kawo abu in ta zo ta ga ba haka nan bane aure sai mutu
to wasu na ganin idan ba a yi hakan ba a nuna ma wato yarinya cewa ana cikin wato wadata ba da kyar za a samu kanta ba ka ganin kamar yadda ake cewa ne in an buta waye abu ta menene ba ka ganin haka ne
gaskiya yanayin ne ya saki haka nan tunda yanzu ko gidan yanzu wani lafiya in ka je in ka nuna yanayin gaskiya zaka wadi ba kowa ba ne zai karbe ka da hannu biyu shi yasa abubuwan namu na yanzu wannan abubuwan tunda duk arman da aka rike shi in dai akwai soyayya yarinyar an yi soyayya to ban cewa bai mutuwa mutuwa tana da wahala yanzu kuma dama lokaci ne na mutane sai ka auro ta sai ka ce sai kana gida ko mota ita kuma gidansa babu wannan yanayin abubuwan kenan kana zuwa ka ɗauko mota abokin ka yaudare ta ma
lalle kan to mun gode sosai da wannan bayani da kai mana bari mu koma Najeriya wake kan layi a Kebbi mallam na Kebbi kana jin mu wake kan layi a Kebbi to da alamar layin ka ya katse to kamar yadda muka ce yau maudu'in mu shine yau wato mallam na kan layi muna jin ka to bari mu koma ya mai
Isaac Ibrahim
to mallam sai ka muna jin ka
to ka san abin da yake kawo haraka rabuwar arme yanzu dai wajen yaudara kin da yanzu kuma tarbiya
cikin
tarbiya yanzu matakka ce zaka ba ta hanyoyi da ya kamata ta bi to abin da kake cewa a yin nan ba shi ake ba yau matakka in kake katta kuta to yau sai dai ku rabu in kake ba ta je kasuwa ba ko wajen arme ko wurin ƴan buri ko wani can wurin da bai da kyawu ne ka ce mata kai dai kake dai in kika je a kan hannun to wallahi za ka kai
to mun gode sosai da wannan wato ra'ayi naka bari mu koma Najeriya wake kan layi a Kebbi mallam na Kebbi kana jin mu
eh ina jin ku sunana Nasiru mamma
to mallam Nasiru muna jin ka
sunana Nasiruman daga jihar Kebbi Koto, local government Koto area.
Yawa, ci gaba, muna jinka, muna son mu ji ra'ayinka.
Wanda aka fi san Allah, wato ra'ayina a yau shine game da batun aure. Sai to yawancin abubuwan da ke waruwa daga mata ne, saboda su maza ka san muna da hakuri kwarai. To kaga kuma dole a dinga samun sabani, matan yanzu suna ganin cewa suna kamar dai ya zan ce maka mani abun ba na rute da yawa.
To ka ce maza na da hakuri, wani ko gani yake mata sun fi hakurin?
To amma ina mun yi su hakuri mala, saboda su ba su da hakuri, hakurin da namiji ke da, tunda kaga namiji an ba shi dama a wuri mace hudu.
Ci gaba.
To kuma kaga kana jina?
Ina, muna jin ka sosai. To da alamar wayanka ya katse, baka jin mu dai muna jin ka, wayarka ta katse. To bari mu koma Yamai. Wake kan layi a Yamai?
Ibrahim ne dai na dawo.
To Haji Ibrahim, muna jin ka.
To ka san kuma bancin ra'ayin da na bada wancan, gashi ne sai ka samu yarinya tana da ta aiki. Amma ka zo sai a maka arma akan budurwa.
Wato an yaudari mutum kenan.
Kakalle babu zama. Bayan wannan kuma gashi kowa abin duniya ke nema. Ita macen dama sai abin duniya take so. Kai ma namiji sai ka diba gida mai meko. In ka san baka samu, babu mekon baka je ba. To ka ga in an ce duk kowa abin da yake so shi ne zai samu, ka kenan zama aron bayani ba.
Wato kowa dai yana da dan nashi laifin.
Dole sai an yaudara.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Bari mu koma Najeriya. Wake kan layi a Niger, wato a Niger, jihar Niger.
Muna magana da Balani Mautu Bula daga Oshishi, jihar Niger da ke tarayyar Najeriya.
To malam Bala, muna jin ka.
To gaskiya a gaskiya magana yaudara shi ya fi ƙarfi a cikin magana aure, saboda ƴan mata in ba ƙarya kai musu ba, abin da ba ka da shi kace kana da shi. A gida baka mallaka ba, ka mallaka. To in ka ce kana haka, ne zaka kowar kowa son ka yake yi. Amma da ai auren an ga ba haka bane, sai ka ana samun rikici yau da gobe yau da gobe. Sai da karshe sai ka yace aure ya mutu.
To amma ai ci gaba.
Mata bangaren mu iyaye maza da mata aka fahimci juna, to haka aure na dorewa. Amma sai an kawo kudi da fatan za ku tashi lafiya.
To kana ganin akwai rawar da malamai za su taka wajen ganin cewa an fahimci waɗannan muhimman abubuwa gabanin auren?
Gaskiya akwai rawar da malamai za su taka. Rawar da malamai za su taka shi ne su rika wayan ma iyayen yara da kai, cewa ku yi hakuri wanda ya zo neman ɗiyanka, inda ka ji da addini su ka ji cewa da yanda yake, to ka ɗauka ka ba shi kawai, ba shi ka je da cikin ne sana'a shi ne aiki, wanda ya ka ji samu su ne kuma dai ya kare mutunci yakka, to ka ɗauka ka ba shi kawai, insha Allah a saura ba mu Allah kawai.
To mun gode da wannan bayani na, ka bar mu kaɗa Maiduguri. To da alamar wannan layi ma ya katse. To mun gode ma kowannen ku da ya bada gudunmawa, da wanda ma ke shirin bayarwa amma bai samu hakan ba, mun gode. To yanzu kuma sai shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
An soke zaman atisayen da kungiyar Super Eagles ta Najeriya ta shirya gudanarwa a kasar Faransa domin shirye-shiryen tunkarar wasannin neman gurbi, haka ma an fasa buga wasan sada zumunci da kasar Togo. To amma kuma Najeriya za ta buga wasan sada zumunci da Kosika, inda daga can za su zarce zuwa birnin Oyo na Najeriya domin buga wasan neman gurbi ta gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019 da kasar Afirka ta Kudu. Daraktan watsa labarai na hukumar kwallon Najeriya ta NFF, Ademola Olajire, ya bayyana cewa an soke zuwa atisayen a kasar Faransa ne domin baiwa kungiyar damar kimtsawa wasan ta neman gurbi da ƴan Bafana Bafana na kasar Afirka ta Kudu. Ana sa ran mai horar da ƴan wasan kasar Ghana Tro zai bayyana sunayen ƴan wasan da za su fafata wasan da kasar Afirka ta Kudu. Kasar Saliyo ta nada wani tsohon dan wasan kasar John Kester a zaman sabon mai horar da ƴan wasan kasar. A yau Alhamis ne aka kaddamar da sabon kocin mai shekaru 46, karon farko a cikin shekaru 6 da koci dan cikin gida yake shugabantar kungiyar kasar. haka kuma Kesta yanzu haka shine kocin kungiyar FC Johansson da ke fafata gasar Premier ta kasar wacce mallakin shugaban hukumar kwallon kasar ce Isha Johansson. Kesta yayi aiki a matsayin mataimakin koci tare da manajoji uku ƴan kasar waje. A kasar Ingila duk dan wasan da aka kama da laifin faduwa alhali ba a yi masa komai ba zai fuskanci hukuncin dakatarwa daga buga wasa somawa daga kakar wasanni mai zuwa. A karkashin sabuwar dokar da hukumar kwallon Ingila din ta amince da ita, wani kwamiti zai rika nazarin bidiyon wasannin da aka buga a ƙarshen mako a kowace ranar Litinin domin duba ƴan wasan da ke yanke jiki ko su yi tsalle su fadi alhali ba a yi musu abin faduwar ba, inda kuma duk wanda aka samu da laifi zai fuskanci dakatarwa. To sai dai da yake mai da martani akan sabuwar dokar, mai horar da ƴan wasan kungiyar Crystal Palace Sam Allardyce ya ce wannan shirme ne kawai. A ƙasar Italiya kuma kungiyar Juventus ta lashe gasar Coppa Italia bayan da ta doke Lazio da ci biyu da nema a wasan ƙarshe ta gasar. Wannan kofin kan iya kasancewa na farko a wannan kakar wasannin ga kungiyar ta Juventus, ganin cewa yanzu haka ita ce ke jagorancin teburin gasar Serie A ta kasar a daidai lokacin da kakar wasanni ke karewa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ga shirin muryar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwana-kwanan nan sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya je taron ministocin tsaron kasashen kawance da ke yaki da kungiyar ISIS a Denmark domin tattaunawa akan yadda za su yi galaba akan kungiyar. In ji sakatare Mattis, za mu ci gaba da gaggauta yaki mu yantar da al'ummar da yanzu suke shan azaba a ƙarƙashin mamayar ISIS da barazanar da abokiyar gabarmu take yi wa nahiyar Turai har ma fiye. Ministan tsaron Denmark Claus Frederiksen ya bayyana kokarin cin ISIS da yaki a matsayin wani nufin kasar ta Denmark da ke kan gaba, tare da amincewa da ƙara kaso mai tsoka ma ma'aikatar tsaro a kasafin kudinta domin kare lagon ISIS din. Kawai yanzu ISIS ta yi hasarar fiye da rabin wuraren da ta mamaye da can a Iraki da ƙasar Siriya. Afghanistan, abokiyar gabar, ta yi hasarar kashi biyu cikin uku na ƙarfin da take da shi. Bugu da ƙari, kwana-kwanan nan shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya sanar da mutuwar Sheikh Abdulhasif, amirin ISIS ɗin yankin Khorasan da ke da alaƙa da ƙungiyar ISIS a Afghanistan. Sakatare Mattis ya ce, a fafatarmu da ISIS, muna lakaɗawa ƙungiyar kashi. Kuma rasuwar shugabanta a yankin Khorasan hasara ce bisa hasara. Sakatare Mattis ya ce a yi la'akari da cewa filin yaƙi da ISIS fili ne kuma na jin ƙai, saboda nan ne mutanen da ba su san hawa ba, ba su san sauka ba suke zaune. Sautari ma tilasta masa ISIS ta yi su kasance cikin filin dagan da gangan. Muna yin duk iyaka ƙoƙarinmu mu taƙaita wuyar da mutanen suke sha, tare da rage hasarar rayukan waɗanda ba su ci ba, ba su sha ba, in ji Sakatare Mattis. Da zarar mun murƙushe ISIS, a cewar Sakatare Mattis, aikin sake ginin wuraren zai soma gadan-gadan domin a daƙile farfaɗowar wata ƙungiyar daban ta ta'addanci da za ta so ta maye gurbin da ISIS ta bari. Kuma ta yaya za mu yi hakan? Gaskar ita ce farfaɗo da ayyukan gwamnati na jin ƙai. Hakan na nufin mu yi aiki tare. Kungiyar ISIS ta yi mummunan gurɓata wurare, in ji Sakatare Mattis. Dalili kenan da Amurka ta dukufa ta yi aiki kafada da ƙawayenta ta rugurguza ISIS a duk wuraren da ta yi ƙoƙarin kafa tushe, in ji Mattis. Sharhi muryar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa ya dawo da labarai amma fa a takaice.
To a yau Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki naɗin mai bincike na musamman da aka yi don yin bincike ko akwai wata alaƙa tsakaninsa waɗanda suka yi masa kamfen da Rasha a zaben da aka yi cikin shekarar da ta gabata. Yana kiran matakin na bita da kullun siyasa na tarihi da aka taɓa gani a Amurka. A wasu saƙonni da ya rubuta a shafinsa na Twitter da safiyar yau, Trump ya yi ƙorafin cewa ba a taɓa cewa za a naɗa wani mai bincike na musamman don ya binciki duk miyagun abubuwan da aka tafka a lokacin yaƙin neman zaɓen abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat ba, wato tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da kuma gwamnatin shugaba Obama da ta shuɗe.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin sai kuma da safi idan Allah ya kai mu. Yanzu amadadin Nazir Ahmad Hausawa da ya taya ni da kuma Julie Leather Creation wacce ta hada mana sautin da engineer Mr. Shedrack ni na ku Ibrahim Kalma Si Garba daga nan Washington DC ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.